الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 18 ne ga watan Shawwal watan 10 cikin kalandar musulunci shekara 1446 wanda kuma ya dace da yau 16 ne ga watan 4 miladiya 2025 mu hada wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ihya'us Sunna dake wannan unguwa ta Fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da kuma sauran dukkanin garurukan mu gaba daya muna yi wa Allah godiya bisa falalan shi da ni'iman shi wanda ya bamu iko ya bamu aron lokaci da lafiya na dawa wannan karatu na tafsiri na sati sati tun bayan hutu da muka tafi cikin watan Sha'ban saboda azumin Ramadan muna addu'a Allah ya karba mana ibadan da muka yi cikin Ramadan ya ainihin gafarta mana da rahaman shi idan ba manta ba sakin da muka tafi hutu mun tsaya ne karshen aya ta 474 cikin suratul baqara yau za mu tashi farkon aya ta afu mun tafi hutu aya ta 74 za mu tashi farkon aya ta 75 cikin suratul baqara daga kan izum afa taqma'una an yu'minu lakum wanda kuma wannan shine darasin mu na 19 ko malam Suma insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa ya mana tawfiki ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai kuma ya ba mu ikon fahimtan daidai wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah bismillah
amajabuna una yu'minu wa qad kana fariqun يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu goshe ba yana ba mu labarin Yahudawa kamar da shine abinda ya taimaituwa a darussan mu na baya Allah ya ci gaba da magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu har zuwa tashin duniya ga duk wanda ya imani da alqur'ani da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace afatatma'una an yu'minu lakum shin kuna tsammanin kuna zaton kuna sa ran yahudawa za su yi imani da ku da aka ce afatatma'una wannan hamza din da aka ce a hamzatul istifhami ce amana ce da ta istifhamul inkari ainihin istifhami na ainihin ruguje abin da za a tambaya ai kar ma ku yi tsammanin za su yi imani da ku shine ma'anar magana da aka ce shin kuna tsammani wannan inkari ake istifhamul inkari ne kar ma ku yi tsammani kar ma ku sa ran an yu'minu lakum cewa yahudawa za su amsa kiran ku za su shiga addinin ku za su gaskata abin da kuke kai na musulunci wa qad kana fariqun minhum wanda ya kasance a baya an samu tawaga jama'a da yawa daga cikin su yasma'una kalamallah suna jin zancen Allah suna jin ayoyin Allah subhanahu wataala sun mai harifunahu amma sai su canja su musanya abin da Allah ya faɗa su ainihin fassara shi ko su karanta shi yanda zai dace da son zuciyar su ita ce ɗabi'a ta Yahudawa ita ce al'adar su iyaye da kakanni Allah sai ya ce min ba'di ma aqaluhu bayan sun hankalta sun fahimta wahum ya'lamun alhali suna sane cewa abinda suke ba daidai bane ba cewa kuma abinda suke kai ƙarya ne wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban dangane da sakon da take isarwa ɗaya daga cikin maganganu malaman da suka ce a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je munajati da Allah subhanahu wataala kamar da muka karanta hatta a tafsirin Ramadan annabi Musa yayi magana da Allah subhanahu wataala bi ma'ana ya ji maganar Allah da kunnin shi wannan zabi ne da Allah ya mishi ya jiyar da shi zancen sa yasa Allah cewa kallamallahu Musa takliman wannan shine mazhaban ahlus sunna ce annabi Musa maganan Allah ya ji saboda akwai malaman da suka ce ba magana ya ji ba kawai a zuciyar shi ne ya fahimci an ce kaza wasu malamai suka ce kaza duk dai maganganun da aka kai aka kawo kalman kalam baka iya fassara shi in ba magana ba Allah ce ta wakallamallahu Musa kaga kallama fi'ili ne madi Allah shine fa'ilin Musa maf'ulun bihi ba wani fassara da zaka bashi bayan wannan yana fata an gane wakallamallahu Musa kuma kace takliman in ba maka gane bane magana in ba Allah ba wake irin wannan magana to tunda Allah ya ce ya magana da annabi Musa magana sai Yahuda suke ci kai su fa ba za su yadda ba sai sun ji maganar su ma da kunnin su to sai aka ce to annabi Musa an bashi dama ya roki Allah subhanahu wataala Yahuda fa sun ce ba su yadda ba da abin da nake gaya musu cewa na je mu na jati na dawo na ce Allah ya ce kaza sun ce sam sai sun ji da kunnin su kafin su yadda aka bashi dama aka ce to ya zabi mutane masu hankali daga cikin su masu shekaru da ilimi ya ainihin tace mutum 70 wannan su ne masu cikakken hankali ga imani ga ilimi ga ibada shine waqtara Musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina Annabi Musa alaihi salam ya zabi mutane 70 kaga 70 ai number ne mai yawa ko ya kai a ce an samu masu hankali a cikin su da aka je wajen miƙati amma Allah ya umarce su na farko da su yi azumi ainihin saboda za su yi munajati da Allah dan su ƙara shiryawa Allah ya ce su tsarkake zukatan su su tsarkake tufan su da aka shirya aka dauke su zuwa wurin miƙati dama aka je sujjada ake a wurin da aka ji aka yi sujjada kuma suka ji maganar Allah da kunnin su Allah ya ba annabi Musa sako suna ji bisa ganin dama Allah subhanahu wataala da aka dawo sai suka kasu ainihin kashi biyu waɗansu daga ciki suka faɗi abinda aka faɗa waɗansu kuma suka ce a'a sai suka canja abinda Allah ya ba su na sako suka faɗi akasin abinda Allah ya gaya musu ina fata an gane shine ma'anar wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu sun ji magana Allah kuma sun canja shi wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da malamai suka yi dangane da ma'anan suna jin zancen Allah kuma suna canja shi wasu daga cikin malamai suka ce a'a kawai da su Yahudawa masu ilimin cikin su duk lokacin da suka karanta at-taura a wurin da bai dace da sarran su bai su canja shi kuma haka abun yake har yau sai sa a duk bayan shekaru ake ainihin canja ainihin Bible ana da committee wanda aikin su kenan su sake karanta Bible ina ne bai dace da wannan zamanin ba ina ne bai dace da dokokin da ainihin cocin kaza suke so ba ina ne bai dace da abinda dokokin kasa kaza take so ba to wannan canje-canjen Bible din da suke yi in ma tsohon alƙawari ne ko sabon alƙawari ya shiga cikin yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu duk da cewar dukkanin wani littafi an riga an shafe hukuncin shi ina fata an gane babu wani littafin da ke aiki a ban kasa in banda alqur'ani inda littafi ne samawi littafin da aka yi wahayin shi daga Allah subhanahu wataala duk wani littafi an shafe hukuncin shi amma duk da haka a lokacin da ainihin abu bai dace da sarran su ba har yau sai su canja shi to sai Allah ya ce waɗanda suke canja dokokin Allah suke canja maganganu Allah kula tsaman za su yi imani da ku sai sa kaga a yau bata lokaci ne laraba suke wa yahuda za su yi zaman lafiya da su bata akan su lokaci ne ba yahudi har abada ba za ka taba ulla alƙawari da shi ya cika maka ba duk wani peace accord da za a yi sani wallahi ba gaskiya bane ba a tafi ainihin Camp David a America je a ce an yi a Maryland a ce an yi wani peace accord da Saudi Arabia an yi da Misra an yi da wacece an yi da Bahrain duk tatsuniya ne su suna da ainihin plan wannan kasan Isra'ila da kuke gani suna da map wanda wannan shine wai kasan da Allah ya ba su kushi sa duk yanda za a yi da su ba za su taba yadda ba sai sun cimma wannan target din nasu ka shekara 80 baya babu wata kasa mai suna Isra'ila a duniya babu ita daga lokacin da suka declaring kasan Isra'ila da taimakon Britain da take ta tsugunar da su a wannan wurin to suka dinga wuri na dan kadan fa aka ba su a falatse wuri dan kadan amma yanzu kusan kashi 90 na kasan gaba ɗaya su suke mallakan shi to kuma target da suke da shi akwai yankin Misra na Saina gaba ɗaya sun ce nasu ne sun kwata Jordan sun ce nasu ne wani bangare na Syria ke sa ke targima da su a wajen Golan Heights sun ce wannan wurin Allah ne ya ba su ke sun dawo da shi har wani bangare na Saudi Arabia har wani bangare na Iraki to wannan map din suna da shi ko shekara uku baya Netanyahu ya nuna shi a United Nations yace ga nan kasan da Allah ya ba su ina fata an gane ba America ko Ingila ba wai Allah ne ya ba su ya ba iyayensu da kakanu har ma suna kafa hujja da Qur'ani Allah ce udkhulu al-ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum al-ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum Allah ya wajabta cewa naku ne an gane ko aka samu wani malami kuma yi goyi bayan su yace gaskiya fa suka faɗa Allah ce kataba Allahu lakum alayyi halin da shine duk inda za ka yi mu'amala da bai yahudi to duk abin da zai gaya ma ƙarya ne shine a takaice kar ku taba imani ko tsammani za su yadda da addinin ku ko za su yadda da annabin ku ko da qur'anin ku kawai da a ci gaba da zaman doya da manja yanda su ba su yadda da ku ba a zuciya sai dai a zahiri haka kuma ya kamata ku mu'amalance su ku yadda da su a fuska ku yadda da su a baki amma a zuciya ba haka bane ba yasa Abdullahi bin Abbas yace akwai waɗansu mutane wanda idan muka haɗu da su muna musu dariya da fara yace wal qulubu tal'anhu a zuciyar mu na Allah tsine muku albarka yace amma muna dariya muna fara muna komai amma cikin zuciya muna tsine musu albarka to waɗannan su ne daga cikin halayen Yahudawa da Allah ke ta ba mu labari tunda muka fara karantawa har kuma za mu yi nisa Allah na ba mu labari sai Allah ya ce ni Allah ce wa idhara qul ladina amanu da daga cikin dabi'an Yahudawa in sun haɗu da masu imani qalu amanna hayy ce mun yi imani ai addinin ku gaskiya ne mun yadda da annabin ku mun gaskata sakon da annabin ku da alqur'ani suke dauke da shi qalu amanna amma a baki sai Allah ce wa idha khala ba'dhum ila ba'din idan sashi ya kadaita da sashi ya zama su kadai ne babu sahabbai a wurin ko babu musulmi a wurin qalu hayy su ce atuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum idushin kuna ba su labarin abinda Allah muku fatahin shi abinda Allah muku bayani cikin at-taura abinda ya faru shine a lokacin annabi da sahabbai a Madina kusan Yahudawa sun zauna a Madina da Khaibar wanda mun sha fada a wurin karatu cewa abinda ya kawo Yahudawa zama a Khaibar da Madina saboda sun karanta a cikin at-taura cewa za a haifi annabin karshen zamani amma kuma ga yankin da zai rayu cewa zai rayu ne tsakanin wuri kaza da wuri kaza aka fadi kuma siffofin wannan wurin sai suka ga a dukkanin Middle East gaba daya babu inda ya dauki wannan siffan sai wurare guda biyu da Madina da Khaibar sai suka hijira suka dinga tahowa daga ainihin Sham suka zo suka taru a Madina suka taru kuma a ainihin Khaibar wanda Khaibar gari ne kusa da Madina saboda siffofin yayi kama da wannan wurin abun da ya kawo su shine wai saboda a haife shi a cikin su sai su suna ga duk wani annabi inda mai daraja ne zama bai hudi to tunda Allah ce ga inda kuma zai rayu su kun ba wurin suke ba to bare su yi sauri su koma can amma da suka zo he suka ce wa larabawa mun zo ne saboda muna jiran annabin karshen zamani yazo mu yi imani da shi abun da ya kawo mu kenan aka ba su wurin zama aka ba su gonaki aka ba su komai suka ci gaba da rayuwa to wannan shine abun da ya kawo su Madina to da aka tashi haifan annabi ko sai aka haife shi a makka ba inda so karanta ba an gane ko to amma a cikin at-taura Allah bai ce ba ga inda za a haife shi ya ce ne ga inda zai rayu inda za ka rayu daban kuma inda aka haife ka daban haka ne ko ba haka ba haka Allah bai ƙarya ba Allah ya ce ne ga inda zai rayu kuma Madina ya rayu kuma Madina ya rasu ba haka bane ba yasa imamuna Malik Allah mishi rahama imamu jarir hijira shi a wajen shi cewa Madina tafi kowane gari daraja yace saboda inda annabi ya rayu ya rasu aka binne shi a gun ya kamata wannan kasan tafi ko ina daraja wannan shine fatan imamuna Malik yace domin Allah ne ya zaba mishi wurin da yake kowanne ya kawo shi Allah ba zai dauke shi ba daga wuri mai falala ya kawo shi wuri mara falala yasa shi a wajen imamuna Malik Madina tafi makka amma masaban jamhuru sun ce makka tafi Madina ala ayi halin sabani ne na malamai ban kuma rijiya yadda kowanne ba an gane ko na kawo duka biyu ne ban ce wannan yafi wannan ba wallahi ta'ala ala wa alam allahumma amin to sai ya kasance sun zo sun zauna a wurin sai manzo Allah kuma ya bayyana a makka karshen hijira zuwa Madina to da annabi ya dawo Madina abin da ya fara shine zaman lafiya tsakanin shi da Yahudawa yace a zo a rubuta ainihin takaddan zaman lafiya yarjejeniya cewa kar ku yake mu kar mu yake ku idan za a kawo muku hali daga abokan adawa za mu ba ku kariya za mu taimake ku haka mu ma idan za a yake mu ku taimaka mana daga abokan gaba akai komai akai sani yadda suka warware gaba ɗaya wannan alƙawarin da akai da su to amma sai su samu sahabbai su ce kai wannan fa annabi muna ganin shi mun san shi ne wallahi gaskiya ne an gane ko amma matsalan dai shine dan me ya fito a cikin Laraba ba a cikin mu ba to cewar da suke wa sahabbai annabin nan da gaske shine kuma gaskiya ne Qur'anin da yazo da shi gaskiya ne to akan wannan abun sai wasu daga ciki suke cewa atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum ya za ku dinga ba su labarin abin da Allah ya muku fatahin shi abin da Allah sanar da ku cikin at-taura abin kamata ku na ga ya musu ba saboda me li yuhajjukum bihi inda rabbikum za ku ba su daman su dinga jayayya da ku ne a gaban ubangijin ku ranar gobe kiyama su ce ai sun tabbatar da annabin gaskiya ne da haka ku daina fada ku ce ƙarya ne afala taqin shi ba ku da hankali ne suna ganin wai fadan wannan rashin hankali ne kamar suna tona kansu asiri ne to amma ka san akwai lokacin da Allah ke matsa bakin mutum sai ya fadi wani abu ko da baya so sai ya furta ya gane kai me yasa ma na fada kuma ya riga ya fada to sai suka ce afala taqilun shin ba za ku yi imani ba to dabi'a ce ta Yahudawa al'adar su ne ƙarya da kuma rashin cika amana ya tabbata a cikin hadisi wata rana annabin rahama alaihi salatu wassalam aka kawo masa ainihin nama akuya yace ashi akwai guba a ciki daga Khaibar Khaibar kuma Yahudawa ne a wurin sun saka guba a cikin nama akuya na annabi yace to shi kuma wannan guban duk wanda yace ba zai kwana a duniya ba annabi yace wannan guban kuma ya kwana a duniya yayi aman shi annabi yace wannan nama akwai guba a ciki waye kawo nama aka ce ai wane ne waye baka yace Yahudawa ne annabi ya tafi khabar shi da sahabbai yace duk Yahudawa wanda ke khabar a kira su gaba ɗaya zai musu tambaya sai yace da su man abukum waye uban sai suka faɗi wani wanda uban su ko shine annabi Yaqub mun sha faɗa ana ko baka ba shine Isra'il din yasa kace musu banu Isra'il ƴaƴan Yaqub sai suka faɗi wani mutum daban annabi ya ce ƙarya kuke kazabtu baban ku shine wani yasa ake ku ake kiran ku da banu Isra'il suka ce gaskiya ne wallahi haka ne abin da ka faɗa da ba ƙarya muke sai ce to zan muku bai hude kenan sai ce to zan muku tambaya za ku gaya min gaskiya suka ce kware da gaske ai in mun maka ƙarya za ka gane mun ma ƙarya kamar yanda yanzu ka gane dangane da mahaifin mu na asali sai ce da su waye ainihin kawo wannan nama ko me aka sa a ciki suka ce ba abin da muka saka ce ƙarya kuke kun sa wani abu suka ce mun sa guba to saboda me suka ce dalili guda biyu idan har ƙarya kace kai ba annabi ba mun san mutuwa za ka yi kowa ya huta da fitinan ka suka ce in kuma kai annabi ne to ba za ka mutu ba in dai annabi ne ba za ka taɓa bashi guba ce mutu ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala duk annabi guba ba zai kashe shi ba ka kawo guba mafi hatsari a duniya ka ba wa annabi in dai annabin Allah ne ce ba zai mutu ba ina fata an gane sai ya fi karfin guba ya kashe shi yana dauke da risalar Allah ina fata an gane to sai suka ce da shi idan kai annabi ne ba za ka mutu ba kuma gashi kaci ko baka mutu ba lalle kai annabi ne me yasa ba za ku imani ba me yasa ka fito a cikin larabawa ai ya kamata mu ne abuna wallahi wa ihibba'uhu mu ne Allah ya fi so akan kowa ya kamata a cikin mu dan ka fi kowane annabi daraja mun sani to ya kamata a cikin mu zaka fito ina fata an gane to waɗannan yana nuna maka cewa duk inda ba yahude yake haka yake har abada ba inda mutun jinin yahudawa ne to ba zai taba zama mai gaskiya ba an gane ko idan ka kalli abin da ke faruwa a ainihin zirin Gaza zaka ce babu hankalin da zai dauki wannan abu amma saboda me Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum yayi Allah ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda yanda suka dinga warware alƙawari tsakanin su da Allah tsakanin su da annabawa a kullu wannan su saba a kullu wannan su warware Allah ce la'annahum sai muka tsine musu albarka وجعلنا قلوبهم قاسيه muka sanya zukatansu kuma ta bushe babu rahama a ciki to zuciyar bai hude babu rahama a ciki idan ka kalli yanda ake kashe mata da kananan yara hankalinka ba zai taba daukar dan adam ne yake wannan abu akwai wato a menene zan ce insiya na dan adam yaji cewa abun nan ba daidai bane ba domin idan Hamas sun maka laifi jarire kuma laifi me suka maka ina fata an gane idan Hamas sun maka laifi tsofaffi me suka maka mata me suka maka a wurga bom a coci a wurga bom a masallaci a kasuwa har asibiti kaga an yi bombing asibiti fa da marasa lafiya ana jinyan su a wurga bom a wurin duk aka kashe mutane waj'alna qulubahum qasiya Allah ce mun sanya zuciyar ta bushe ta kekashe babu rahama a ciki to ba sai kaga me yasa ba a magana kan waɗannan abubuwan da ke faruwa saboda siyasan Saudi Arabia ina fata an gane abu ne da babu dadi ba a san fada amma shine gaskiyar magana akwai waɗanda ba sa son magana akai saboda suna tsoron Saudi Arabia saboda ita manyan iyayen gidanta America ne da Ingila to abinda za ta yi fusata su ba ta so ita ja baki ta shiru ina fata an gane wasu a ce menene an ce fa bi qalbihi ka kyabu a zuciyarka amma kar ka yi magana alayi halin dai shine wannan idan kana karanta Qur'ani da hadisai da tarihi ba za ka taɓa mamaki abin da Yahudawa suke a Isra'ila ba ba za ka taɓa mamaki ba akan mutum ɗaya sai aka kashe mutum dubu akwai wani jirgina kasan Malaysia da aka ya bace shekarun baya haka aka ce ya bace ko kaga wannan jirgin da har yau an kasa gane ina yake akan mutum biyu fa aka kifar da wannan jirgin mutum biyu da suke cikin jirgin to haka suke America ne ta kada jirgin ta batar da shi ba sai inda yake ba har yau mutum saboda 200 a cikin jirgin amma akwai mutum guda biyu da suke so su kashe a jirgin to an yadda aka kashe kowa da kowa in dai wannan biyun za su mutu ko da mutum dubu ne a lokacin da abun ya faru nake tambayin wani ce har abada ba za a ga jirgin nan ba kila he bayan shekaru mai yawa a ce an gano ainihin racket din shi me suna shi da Hausa bravo sai ko haka to a takaice shine akan mutum ɗaya sai aka kashe mutum dubu waj'alna qulubahum qasiya Allah ya sanya zukatan sun bushe sun kekashe babu rahama a ciki babu imani sai Allah ya ce
awala ya Allah
Allah ce awala ya alamuna shin ba sani bane ba su yahudawa annallahu ya'lamu ma yusirru cha lalle Allah ya san abin da suke boyewa na gaskiya ko na magana wa ba yu'linun da abin da kuma suke furtawa suke bayyanawa duk abin da suka fada a bayyane Allah ya sani duk abin da suka boye a zuciya Allah ya sani ko ka fadi alkhairi ko ka fadi sharri ko ka boye alkhairi ko ka fadi sharri Allah shi ba a boye masa komai ina fata an gane innahu alimun bi zati sudur Allah shine masanin abin da ke cikin kiraza kisa sai dai ka yaudari dan adam dan uwanka ba za ka yaudari Allah ba shi Allah duk abin da ka faɗa ya sani in ma baka faɗa ba ya sani yasa yake cewa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk abin da zaka yi cikin dare da wanda zaka yi da rana a wurin Allah duk ɗaya ne dan adam ne a wurin shi daban-daban sai Allah ya ce mi cewa minhum daga cikin yahudawa ummiyuna akwai jahilai al-ummi shine wanda yake bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shine ummi jami'sa shine ummiyun to wa minhum daga cikin su ummiyuna akwai wanda yake jahilai ne la ya'lamuna al-kitaba basu ma san atauran ba kwata kwata illa amani kawai sai burace burace cewa ne ƴaƴan Allah mu ne ƴan aljanna ba mai shiga aljanna sai mu illa amaniya sai burace burace wasu malamai suka ce illa amaniya sai karerai kawai sai tsaban ƙarya wa inhu illa yadhunnun ba wani abu suke kai ba face zato da ainihin tsammani kaga wannan in ka kalli wannan ayan cewa daga cikin su akwai jahilai basu ma san littafin ba gaba daya kawai sai karerai da burace burace haka idan ka kalli waɗansu daga cikin ko da yawa daga cikin abokan zaman mu na ƙasa daya abunda bincike ya tabbatar da shi ne kashi 95 ɗin su ba san Bible ba kashi 95 kwata-kwata ba san Bible ba rike shi ake kawai haka passion ran lahadi me yake ciki bai sani ba shi yasa za a je tun karfe 9 safe har karfe 1 sai dai a ta ban kawara kawai ai waka ai kiɗa ai rawa faso yi surutai ya bada dariya ya zama comedian ma ina fata an gane ya ta kawo kisocin da babu su in kuma ya karfi ya fara ainihin miracles ce shi ma yana abubuwa yana warkar da mutane to duk wannan shine ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya amma kuma sun yarda su yan aljanna ne saboda me saboda duk wanda ya imani da annabi isa to annabi isa jinin shi da aka zubar ya wanke zurban shi gaba daya haka illa amaniya kenan sai karerai da burace burace cewa kowa kawai zai tafi hebu kowa dan aljanna ne su babu dan wuta to shine Allah ce wa inhum illa yazunnuna ba abinda suke kai sai zato da ainihin burace burace da kuma karerai Allah sai ce fawailun narko azaba ta tabbata kalman wailun shine alhalak akwai ruwayoyi daban-daban da ake kawowa cewa wailun wani kwari ne a cikin jahannama mun shayi wannan magana ku amma kauli rajihi shine akwai wata ruwaya da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da Imam Tirmizi da Abu Ya'la da Tabari cikin tafsirin shi Ibn Hibban Imam Hakim Imam Al-Haisami da malamai da dama ana jingina wata ruwaya zuwa ga Abdullah ibn Abbas cewa wailun wadin fi jahannama wailun wani kwari ne a cikin wutan jahannama idan aka jefa mutum a cikin wannan kwarin zai ta gangarawa 40 kharifan sai yayi shekara 40 qabla an yabluga qa'rahu kafin ya kai kasan wannan kwari an gane ko wannan ruwayan malaman hadisi sun ce ruwaya ce munkara ruwaya ce munkar ko san munkar ko al munkar wanda ashaddu ne daga cikin hadisi dhaifi a ce hadisi munkar ne kwata kwata hadisin bai inganta ba suka ce da min kalman wailun in kun ce kwari ne a jahannama to laraba suna amfani da shi tun kafin zuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam yasa zance mafi inganci kalman wailun shine alhalak kamar ka ce halaka ko ka ce bala'i ko wani ko duk abin da zaka bashi kawai bala'i. Shi yasa kalman wailun in ka duba cikin tarjuman Malam Mahmud Gumi Allah mishi rahama wannan na Hausan sai ke fassara shi da bone. To sai su jami'an Bayero da yarin su department Hausa na Abu Zaria su dan fodiyo suka ce to kalman bone ba Hausa bace ba, kalma ce ta fulatanci. Sai an zo an canja wannan kalma. Ina fata an gane da sun da an ce tafsirin na Hausa ne, to duk kalman da za a yi sai dai amfani da Hausa. Shi yasa kaga Allah cikin Malam Jafar idan yana tafsirin Qur'ani duk kalman da babu shi a Hausa baya a rubuta. Idan ka dauki al'ammu da al a ya sunan bappa da Hausa ah sorry da lar al'aq ba al'aq ba sunan bappa laysa al al'ama harajin ka mana wannan ayan aranma
laysa al al'ama harajin wala al a'raji harajin wala al marid harajin wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti ahmadikum aw buyuti abmatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti khalatikum.
Ya isa aramma wannan kalmomin nake nema kalman al'ammu da kuma al-khal. An gane ko? Al'ammu shine wan mahaifi ko kanin mahaifi, al-khal wan mahaifiya ko kanin mahaifiya. To a Hausa bashi da suna, ina fata an gane a Hausa bashi da suna kwata kwata. Ka tambayi duk Bahaushe, indai Bahaushe ne wanda ya san Hausa zai ce maka bashi da suna. To amma a Fulatanci suna da shi, shine baffa bangaren mahaifi kenan, kawu bangaren mahaifiya. To shi yasa wannan kalmomin Malam Jafar baya amfani da su a wajen tafsiri. Sai dai ce al'amu wan mahaifi ko kanin mahaifi, al-khal wan mahaifiya ko kanin mahaifiya, haka yake fassara shi. An gane ko? Saboda a Hausa ba shi da suna. Amma shi Malam Mahmud Gumi duka ya amfani da kalmomi na Fulatanci. To da aka ce a zo a gyara wannan kalmomi, sai aka kasa samun daidaito da waɗansu, shine dalilin da wasu suka sake rubuta ne tafsiri na Hausa. Daga ciki akwai Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lamu, duk Allah musu albarka gaba daya. Alayyi halin da shine abin da nake so na ce dangane da ainihin wannan ayar ka karanta wakalu. To kalman wailu shine al-halak. Idan ka ce bone Bahaushe zai ce maka bone ba Hausa bane ba. To a takaice ko ka ce azaba ko ka ce halaka ko ka ce bala'i, ya tabbata lilladhina yaktubuna alkitaba bi aidihim, ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu. Thumma yaquluna hadha min indillah, hesse ai wannan daga wurin Allah yake. Liyasharu bihi thamanan qalila, dan su musanya shi da wani dan kudi kadan na duniya. Allah ce fawailul lahum, azaba ya tabbata a gare su. Mimma katabat aidihim, dan mimma katabat aidihim, dan gane da abin da hannunsu ya rubuta. Wailul lahum mimma yaksubun, sanan kuma narkon azaba ya tabbata a gare su saboda abin da suka aikata. Wannan ayan malamai suka ce tana ishara ne zuwa ga duk wanda zai bada fatawa ko ya rubuta wani abu yace daga wurin Allah yake ko ba daga wurin Allah yake ba. Ko tambaya aka maka ka bada amsar da ba daidai ba, kana wakiltar Allah ne subhanahu wataala. Ina fata an gane. Shi yasa abin da ke da mafi hatsari a karantarwa babu kamar fatawa. Lokacin da aka maka tambaya me hukuncin kaza, ka bada amsa. To duk wanda ya tafi akan wannan abun fa in kuskure ne yana kanka. Ki tsakanin shi da Allah ya tambayi malami ya mishi bayani. Ina fata an gane. Shi yasa Imamu na Malik aka masa tambaya wajen 70 da wani abu, ya amsa kadai yace bai san sauran ba. Saboda me? Saboda karantar da daliban shi ku daina amsa komai da komai. Ko ka ce ban sani ba, ko ka ce sai na bincika. Ina fata an gane wannan abun da kyau. To a takaice duk wanda zai rubuta wani abu, ƴan Qur'aniyun suna kafa hujja da wannan ayan, suna sukan malaman hadisi da malaman fiqh. Wasu rubuta hadisi sun ce daga wurin Allah yake. ko an rubuta fiqhu da qawaidi da hadari da shimawi an ce daga wurin Allah yake kaga wannan magana ce ta hauka alqur'ani ma rubuta shi akai an gane ko shi yasa akwai wani program da nayi kwanan nan cewar qur'aniyun akwai tambayoyi guda 10 da muka musan da basu da amsar shi ɗaya daga ciki shine da suka ce sun yadda da qur'ani kadai ba su yadda da komai ba to wannan qur'anin da suke karantawa me hujjan cewa shine qur'anin da Allah ya saukar da shi ban gane ko kun gane ba menene hujjan su na cewa shine qur'anin da Allah ya saukar da shi tunda kun ci hadisi ƙarya ne fiqhu ƙarya ne mun yadda amma yadda dan jayayya Allahumma amin to shi qur'anin da kuke karantawa shi kuka yadda da shi menene hujjan ku na cewa shine wanda Allah ya saukar da shi idan kun ce shine mu ce to waye rubuta shi ko ba haka ba idan kun ce annabi ne mu ce ƙarya kuke Allah ya ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika Allah ya ce kafin a saukar maka da wannan Qur'anin baka kasance kana karanta kowanne littafi ba kuma baka rubutu da hannunka to waye rubuta wala takhutuhu bi yaminika Allah ya ce baka rubutu da annabi bai iya rubutu ba Allah ya hana shi ya dauki abu ya zana ya zama rubutu dan in yayi wannan za a ce shi ke zara Qur'ani an gane ko to yayin suka ce sahabbai ne muka ce mai dalilin akwai sahabbai idan kun ce sahabban annabi ne me hujjan an yi waɗansu mutane su nuna sahabbai ku kawo mana aya akai kun fahimci abin da kyau ba mu yadda ko wani sahabi ba dan babu shi a Qur'ani ku kawo mana sunan Abubakar da Umar da Usman da Ali babu dole dai a hadisan kuka samu su kenan ina ga za mu sake program akan wannan abun tambayoyi ne guda 10 wanda kowanne muka aika musu basu da amsar shi a takaice dai Allah ya ce duk wanda ya rubuta wani abu yace daga Allah ne alhali ba daga Allah bane ba ko ya bada wata fatawa yace daga Allah ne to lalle irin wannan mutumin narko azaba ta tabbata kan shi ke yasa ka farka daga bacci kace kai mafarki amma ka wahayin wani salatin da yafi Qur'ani kaga wannan tasmuni yace kawai fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksubuna kun gane ko da in akwai wani salatin da yafi Qur'ani yafi kowanne salati kuma annabi bai koya wa sahabbai ba yace amanan su kun gane wannan abin da kyau dan sun bada rayuwarsu saboda shi sun bada dukiyarsu sun bada lokacinsu sun bada komai dan shi kuma sai ya koyi wani abu mai falala yake ga yabo sai ban shekara dubu ya zama roko ya ga wani yanzu dan Allah annabi bai zalunci ba annabi kuma baya zalunci ina fata an gane annabi ne mai adalci mai rahama ba zai zalunci wadancan bayin Allah ne ya jira sai ban shekara dubu sannan ya dawo ya ba wani ba wannan hankali ba zai dauka ba Allah ya ce am oke sa cikar mun fassara wannan ko wa qalu anta masalan na
qalu tamassana nahu illa ayyaman ma'duda اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وقالوا يهودا سكتي لن تمسنا النار موكو متابة ذات شافي مباقران وبيك ياما illa ayyaman ma'duda sai wadansu yan kwanaki kididdigaggu wasu ne da za su shiga wuta amma na yan kwanaki kadan kaga wani hauka ai tsakaninka da wuta akramaka Allah shine kar ma ka ji labarin ta an gane ko da in kace zaka shiga wuta na wadansu yan kwanaki ai ka banu ka lalace saboda shekarun da zaka yi a wuta in aka iba ma kwana daya to a lissafin duniya he kai shekara dubu da nasin qur'ani ina fata an gane Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin cewa lissafi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala rana daya a wurin Allah daidai ke da kwana dubu a lissafin ku na duniya an gane ko to dan me zaka ce zaka shiga wata ayyamin ma'aduda wasu yan kwanaki kididdigaggu to zaka shekaru dubu ne a wuta kenan to shi yasa Allah ya ce kul ka tambaye su da suka ce wai ba za su shiga wuta ba sai wani wasu yan kwanaki a wata ruwaya sun ce kwana 40 za su yi kaga shekara 40 kenan an gane ko suka ce wai iya jimawar sa a wuta kwana 40 ne saboda tunda su sun yi imani da annabawa gaba daya amma sun kada ta annabin karshe da Qur'ani sun sai sun yi laifi za a sa su a wuta ne yan kwanaki an gane ko su dai ba za su shiga addinin ba saboda kawai ba balarabi bane bai fito a cikin yahudawa ba tunda ya fito cikin larabawa suna ga ci baye ne su yadda cha balarabi ne shugaban su wannan shine babba shi yasa Allah ce hasad mai indi an huse tsabar hasara ne daga cikin ransu to Allah sai ya ce kulka ce da su attakhadtum indallahi ahadan shin kun yi alƙawari ne tsakaninku da Allah cewa kwana 40 kawai za ku yi a wuta ko kwana 7 a ina kuka yi wannan maganar da Allah am falan yukhlifallahu ahada Allah kuma ba ya saba alƙawari in dai har kun yi wannan alƙawarin to ku faɗa a ina aka yi shi ku kawo shi a rubuce ko ku kawo shaidu in dai haka ne to tabbas hakan zai faru dan Allah ba ya saba alƙawari Allah sai ya ce am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko kuma kawai kun shirga ƙarya ne kuna faɗan wani abu game da Allah abinda ba ku sani ba dama duk wanda ya da'awa wani abu wannan shine tambayan da ake mishi alƙawari ku kai tsakaninka da Allah ko kuma ƙarya kake to Allah bai buƙatar a bada amsa sai ya ce bala ba haka bane ba akwai abin da ake ta mishi nafiyun nafi a larabci mutum ya zo ya ce abu kaza ba haka bane ba sai kai ma ka zo ka ce ba haka bane ba abin da ya faɗa me kai kenan ba jaddadawa bane ba ka kore abin da ya faɗa ne misali sai aka zo aka ce alaran ma bashir na cikin masallacin nan sai wani ya ce baya nan sai na ce abin da ya faɗa ba haka bane ba korewa ne shi ne nafiyun nafi shi ya kore cewa baya nan ni kuma na kore maganar da ya faɗa to yanzu kore maganar da ya yi ba buƙatar da ce kuma aran ma bashir yana nan suka ce nafiyun nafi isbatin korewa korewa tabbatarwa ne ina fata an gane wannan ka'ida ce to da Allah ya ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyamin ma'duda suka ce wuta ba za ta shafe mu ba kwata-kwata sai na wasu yan kwanaki kaga sun kore wuta za ta shafe su kenan Allah sai ya ce bala ba haka bane ba kaga ya kore maganar da suke kenan bi ma'ana za ta shafe su to ba sai an maimaita wannan maganar ba shine annafin nafi kenan sai ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki shine sayyi'a wa hadar bihi khadi'atuhu sanan zunuban shi suka kuma kewaye shi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne yan wuta hum fiha khalidun za su kuma dawoma a cikin wuta to ana akwai ababe guda biyu da Allah ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata wani mummunan aiki wa hadar bihi khadi'atuhu sanan kurakuran shi kuma suka kewaye shi malamai sun masa fassara har guda uku wasu malamai suka ce asayya din nan shine kananan zunubai khati'a kuma manya-manyan zunubai to duk wanda ya hada baban nan guda biyu ga kananan zunubai ga manya-manyan zunubai fa ulaika ashabun nari irin waɗannan ka sune yan wuta wasu malamai suka ce a'a ita sayyi'a din nan da kananan zunubai da manya duk sun shiga ciki khati'atu kuma shirka to duk wanda ya mutu yana aikata zunubai manya da kanana wa hatar bihi khati'atuhu sannan kuma ya aikata shirka fa ulaika ashabun nari irin waɗannan su ne yan wuta fassara ta biyu kenan fassara ta uku malaman da suka ce bala man kasaba sayyi'atan da manya-manyan zunubai da kanana da shirka duk sun shiga ciki wa hatar bihi khati'atuhu ya mutu bai tuba ba ina fata an gane fa ulaika ashabun nari irin waɗannan su ne ƴan wuta. Abin da yasa suke ta kawo wannan maganan saboda an ce hum fiha khaliduna, duk wanda zai dawoma a wuta kuma wanda bai mutu akan tauhidi bane ba, duk wanda ya mutu akan tauhidi to baya dawoma a wuta, zai shiga wuta na wasu ƴan shekaru amma daga baya Allah zai fidda shi a cikin falalan shi da rahaman shi. Wannan shi da hatsarin shirka kenan. Amma matukar ka mutu akan shirka to har abada ka shiga wuta babu fita. To shi yasa malamai suka ce khati'atu hudin nan ana nufin shirka, shirkan da kuma an mutu akai ba a tuba ba, fa ulaika ashabun nar, lalle waɗannan su ne ƴan wutar ranar gobe kiyama, hum fiha khalidun, za kuma su dawoma a cikin wuta har abadan abada, Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله تعالى والذين آمنوا للي وردنا سكي إيماني وعملوا الصالحات كم سكي أيكي نغري فهناك أصحاب الجنة وردنا سنية الجنة. الله سامنا تكي الإيمان والعمل الصالح وانا أبو بيودة شاكي شكا الجنة a samu kyakkyawan imani wanda ya gino akan tauhidi, wa amilis salihati aiki nagari wanda ya gino akan sunna. Ababe ne guda biyu, al-imanu tauhidi, kadaici Allah da kowace irin ibada, babu shirka, babu riya, babu komai sai tsantsan kadaici Allah. Wa amilis salihati a samu ibadan da ya gino tsantsa akan sunna, babu ƙurar bid'a. Waɗannan ababe guda biyu sai ake shiga aljanna. Shi yasa annabi ya ce a ƙarshen zamani alaihi salatu wassalam za a zo wani irin lokacin da wanda zai riko da tauhidi ya riko da sunna daidai yake da wanda zai riko da garwashin wuta. Garwashin wuta haka riko da tauhidi zai zamo. Kuma ka dubi irin rayuwar da ake a yau, da ka ce ai tauhidi ai sunna sai a ce baka son zaman lafiya, ka cika tsanantawa, baka so hada kai, baka son kaza, baka son kaza. A'a, ai hada kai ai abu ne mai kyau. Mu haɗa kai don ƙasa ta ci gaba. Mu Allahumma amin. Mu haɗa kai don ƙasa ta zauna lafiya. Mu haɗa kai don a samu kaza a samu kaza. Amma an zo maganar addini kuma lakum dinukum walidin. Ina fata an gane. Ba wanda ya ci kar haɗa kai. A haɗa kai ƙwarai da gaske. Annabi da ya je Madina ya haɗa kai da Yahudawa. Saboda duka garin mu ne. Ya za a yi garin ya ci gaba? Ya za a zauna lafiya? Ya za a yi kowa kuma ya addinin shi? Lakum dinukum waliy dini. To idan mutum bai fahimci wannan ba sai ya tabbilin bituwa a cikin rayuwa. Kace a babu laifi a hada kai, a yi meeting tare, a zauna tare, a yi kaza, a zauna lafiya, kasa ta ci gaba, kar a cuci kowa. Ya za a yi maganin kidnapping, ya za a yi maganin talauci, ya za a yi maganin insecurity, duk wannan ya halatta. An gane ko? Ya za a hada kai kuma addinin a daina cin mutuncin juna, a daina zage-zage, amma kowa kuma ya rike nashi. Lakum dinukum waliy dini. Domin aka ce haɗin kai shine a zo a zauna wai kada ka faɗi laifi na, kada na faɗi naka, wannan ba haɗin kai bane ba. Haɗin kai wai a daina maganar tauhidi. An gane ko? Saboda yana rafa kan mutane. To maganar me za a yi? A ce tatsuniya kenan. Wane ya ji ga wani, wane ya ji ga wani. An gane ko? To ka'ida shine al-imanu wal amalu salihu. Wannan ba a wasa da su. Tauhidi tsantsa da kuma sunna tsantsa a wurin ibada. Allah ce ta duk wanda ya rike wannan abu guda biyu fa walaka sabul janna, waɗannan su ne ƴan aljanna, hum fiha khalidun, waɗanda kuma za su dawoma a cikin ta har abadan abada. Sai Allah ya ce ni
wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا
Allah ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'il, ka tina musu lokacin da na riki alƙawari da banu isra'il, cewar la ta'buduna illa Allah, kar abota wa kowa sai Allah shi kadai. Zaka Allah yana ta maimaita wannan cikin Qur'ani, la ta'buduna illa Allah, kar abota wa kowa sai Allah shi kadai. Ita wannan bautan ba fa sai wai sallah da azumi da zakka da haji su kadai ne suka ainihin takaito akan bauta ba. Rantsuwa ma bauta ne, ibada ne. Kesa haramun ne ka rantsa da kowa sai da Allah. Mu abinda muka dauki ibada shine kawai sallah da azumi da zakka da haji. Ina fata an gane. Abinda ake cewa ibada, bauta, duk abinda Allah yake so kuma yarda da wannan abu. Farilla ne kuma sahabbi ne. Kai hatta abinda yake mu'amala ne, idan ka kyautata niyya kuma sai ka samu lada. To sai malamai suka ce kalman ibada ismun ne jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu, suna ne gamamme ga dukkanin abinda Allah yana son wannan abun kuma ya yarda da wannan abu. To lokacin da zaka rantsa, ka rantsa da Allah shi kadai. Shi yasa aka yi targima kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Abinda aka yi sama da shekara 1400 ana karantawa. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa. Wato fasara ne ma ba fahimta ba. Iyyaka na'budu a ka'idar Larabci ya kamata na ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, haka abun yake a Larabci a girama. Amma sai aka juya abu aka ce iyyaka na'budu madadin na'budu iyyaka, madadin nasta'inu iyyaka aka ce wa iyyaka nasta'inu. To sai malaman lugar Larabci suka ce a giraman Larabci duk lokacin da abun da yake gaba ka dawo da shi baya, na baya kamar ne shi gaba ifidul hasr, yana nuna takaituwar wannan abun akan wannan banda shi babu wani. Bi ma'ana iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, bayan ka babu kowa. Wa iyyaka nasta'inu, kuma kai kadai muke neman taimakon ka, ba ma neman taimakon kowa sai kai. Inda a ce na'budu iyyaka, za a bauta wani kenan. To sai aka ce iyyaka na'budu a takaita abu. Haka yake a giraman Larabci. To sai aka ce an nasta'inu, na neman taimako ya kasu kashi biyu. Kana neman taimakon dan adam cikin abin da yake da iko. Dala malam mi komin wannan abin taimaka min da shi. Kaga taimako ne. Wannan ya halatta. Taimaka min da aron mashin din ka zan je anguwa. Wannan taimako ne. Taimaka min da 1000, wannan taimako ne. Ina fata an gane. Wannan dan adam yana da ainihin iko da wannan abu. Amma duk abin da dan adam ba shi da iko da wannan abun, haramun ne ka nemi aurin wani. Shi yasa haramun ne ka nemi taimakon kowa sai Allah. A cikin abin da babu mai iko da wannan abun in ba Allah ba. Shi yasa muka ce bismillah. Haramun ne ka ce bismi Muhammad. Ba wanda ya sai ce halatta. Shi yasa muka ce Allahu Akbar. Ba mu ce Muhammadu Akbar. Aurin sallah. In haka ne kana da to kinan ma ka ce Muhammadu Akbar, sallan ka ta baci. Kun kwance na abin da ke kuma wannan ba wai an kaskantar da annabi bane, annabin ne yace haka ake yi. Kun gano na abin da ke shine yace ga yanda za a yi, kai ka ce ba haka za a yi ba. To ya kake so a yi? Shi yazo da addini sai yace a kar ku nemi taimakon kowa sai Allah. Wa idza sta'anta fas'al billah. Wa idza sa'alta fas'al lillah. Kar ka roki kowa sai Allah, kar ka nemi taimakon kowa sai Allah. Sai suka ce wai ai an ce ba a neman taimako annabi har a lahira. Wannan kuma ba wanda ya faɗi wannan magana. Muna neman ceton annabi ranar gobe kiyama. Duk mai imani yana neman wannan abu. Kuma ceton shi kaɗai muke nema, ba mu son na kowa haina shi. Ina fata an gane. Babu wani annabi da muke neman ceton sa ran gobe kiyama sai annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Wannan ita ce aqidar kowa. Kuma shi yasa ya ce ran tashin kiyama ana laha ana laha, ni ne nake da wannan alfarma, ni kadai nake da ita. Shi yasa shi kadai zai nemi fadan Allah, ya nemi alfarma a bashi kuma wannan alfarma. Shi yasa albusa ne cikin alburda yake cewa walan yadika rasulullahi jahuka bi idal karimu tahalla bismi muntakibi. Yace walan yadika rasulullahi jahuka bi, yace alfarmanka a wurin Allah ya kai manzon Allah. Ran tashin kiyama bazan takura ba. Ina fata an gane. Zan samu mafita. Idhal karimu, a lokacin da alkarimu shine Allah, tahalla ya subhanta bismi muntakimi, da sunan shi na al-muntaqim mai daukan fansa a ranan da Allah ya fushi fushin da bai taba irin shi ba a ranan babu wanda za mu fake in ba da kai ba kun gane ko to duk musulmi yana neman taimakon annabi ran tashin kiyama yana neman ceton shi ina fata an gane to amma a ce wajen kiran Allah Allah kadai ake kira hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata bismillah Allahu akbar subhanallah ga abuna mai sauki ina fata an gane alhamdulillah wannan baka kawo sunan manzon Allah a wajen shine yace haramun ne in zaka tuhumi wani shi zaka tuhuma to ka tafi jahannama kuma an gane ko to annabi rahama alaihi salatu wassalam shi kadai ake yi wa da'a wurin ibada ina fata an gane shi kuma Allah shi kadai ake bautawa shi wannan shi ake bautawa wannan shi yake koyar da yanda za a yi bautar ka kowa da matsayin shi kenan idan kai bautan da ba na Allah ba babu lada in kai bautan ba irin yanda annabin ya karantar ba babu lada ina fata an gane shi yasa muke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu ka bawon shi muka ce abduhu bawon Allah kuma Allah ce annahu lamma qama abdullahi yad'uhu subhana alladhi asra bi 'abdihi
subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu يَوْمَ الْآيَاتِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ كَغَلَّى سُبْحَانَ اللَّهِ صَرْكِيَا تَبَّتَ غَ الله سَيَ چَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ يَتَبَّتَر مَكَ أَنَّبِي بَاوَن شِ نِي وَنْدَ يَ تَفِيَا چِكِن دَرِي دَ بَاوَن شِ إِنَا فَاتَا أَنْ غَانِي تُو أَنَّبِي بَا أَبُنْدَ أَنَّبِي يَكِي سُو كَمَنْ كَچِ دَ شِ عَبْدُ اللَّهِ بَاوَن الله ai kaga mu girmama shi kenan saboda an yi idafan sunan shi zuwa ga an ce abdu aka ce Allahu to shi a wajen annabi wannan daraja ne saboda haka ina ga nayi kamata mu tsaya saboda lokaci sai Allah kai mu wani sati mai zuwa kuma insha Allah zamu tashi akan wannan ayan tana kunshe da abubuwa masu tarin yawa abinda muka faɗa na dai da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure ka Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم آمين